Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 18 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar bomba cikin masallaci a Afghanistan ya karu zuwa akalla 21. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya da Shugaban Turkiya suna shirin gudanar da wani taro tare da Shugaban Ukraine domin tattaunawa kan matsalar karancin abinci da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da Russia ta kaddamar. Akalla mutane 16 suka mutu, wasu 18 kuma ba a san inda suke ba, sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a yammacin kasar China.
To kanin labaran kenan. Daga taskar rahotanni kuma, ga dukkan alamu tsugune ba ta kare ba a yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ke yi, saboda an kasa samun daidaituwa a sulhun da ministan ilimi na kasar ya jagoranta bisa ga umarnin shugaban kasar.
Saboda haka ni dai gani na a kan sati mai zuwa wannan yajin aikin zai kare, sai dai ASU sun bada wa'ansu abin nan conditions akan suna so sai an biya su salary din su na lokacin da ba su kai. Gwamnati kuma ta ce ba ta bayarwa.
Sannan hukumar EFCC a Najeriya ta yi jan hankali ga ma'aikatar cikin gida da na harkokin waje da su sake lale tare da tsaftace tsarinsu na yin fasfo don a samu bakin zare kan al'amarin kwangirar takardun fasfo. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wadda Hawwan Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma labaran duniyar. Mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya karu zuwa akalla 21. Khalid Zadran, wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin kasar ta Afghanistan, ya shaidawa muryar Amurka cewa akalla masu ibada 33 ne suka sami raunuka. Shaidun gani da ido da kuma 'yan sanda sun ce bam din ya tarwatse ne a cikin masallacin Siddiqiya da ke unguwar Kerkanna a arewacin birnin a lokacin sallar yamma a jiya Laraba. Ana ganin cewa limamin da ke jagorancin sallar Amir Muhammad Kabuli, wani sanannen malamin sufi kuma mai wa'azin musulunci, yana daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin ya zuwa yanzu. To sai dai ana zargin ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS waɗanda suke yin Allah wadai da aƙidar sufanci da shirka. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun shirya wani taro a yau Alhamis tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Lviv da ke yammacin Turkiyya, inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawa za su hada da matsalar karancin abinci a duk faɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da Russia ta kaddamar. Ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar karancin abinci a yayin da jiragen ruwa da ke dauke da kayan abinci zuwa wajen kasar Turkiyya suka sami damar dagawa a karkashin wata yarjejeniya da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiyya suka kulla tare da Russia da Ukraine a karshen watan Yuli. An tsara Guterres zai yi balaguro zuwa wata tashar jiragen ruwa a Odessa gobe Juma'a, kana ranar Asabar kuma ya wuce zuwa Istanbul domin dudduba cibiyar haɗin gwiwa da ke sanya ido ga aikin fitar da kayayyakin da kuma dudduba jiragen ruwa masu shiga da fita da Rasha ta nema. Cibiyar ta ce tana sa ran a yau Alhamis tawagar ta duddubawa za ta binciki jiragen ruwa hudu da suka tashi daga Ukraine a farkon makon nan.
An jima kaɗan, Murtala zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Ga dukkan alamu tsugune ba ta kare ba a yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU domin daidaituwar da aka kasa samu a sulhun da Malam Adamu Adamu ministan ilimin Najeriya ya jagoranta bisa ga umarnin shugaban kasar. Wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa ya gana da ministan ilimi Adamu Adamu domin jin yadda ta kaya tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar ASU.
Su kungiyoyin nan guda shida ne, akwai ASU wato ASU Polytechnics, akwai KOASU sune na College of Education, akwai SANU da NASU Tuma a University tare da ASU. Dan akwai NAT, Association of National Academic Technologies. Tukun sai akwai ASU. Kudaman duk lokacin da muke magana nan tare da su duk ake wannan tattaunawa din. Su ASU su suka fara janyewa daga abin, saboda muna ta roƙon su suka janye kwanakin baya. To yanzu ma sai suka dawo suka ce suka fara cewa sun waza su sake koma abin yajin aiki. Muka doroke su suka hakura kaga to su an fitta su waje. Sai kuwa su na College of Education su kan daman suna cikin yajin aiki. Muka zauna da su muka nuna musu ga abin da gwamnati za ta yi, ga su kuma abin da suke tambaya, ga kuma gaskiyar abin nan. Suka yarda suka ce za su janye. Sun ma rubuta mu wasiƙa akan sun janye. Sai shekaran jiya wacce mun mutum da Sanu da Nasu su ne ma'aikatan university wadda ba malamai ba, wadda su biyu sun yarda akan za su janye, amma sun ce janyewa dole sai sun je wajen abin da mambobinsu sun gaya musu an yi abin. Saboda haka yanzu su nake jira. Sai nat kuma jiya da daddare har dare muka tuna ne su ma sun yarda su janye, amma dai tunda ba wai a wajen mutum za su janye ba dole sai sun je sun abin nan don sun samu mafasu. Saboda haka ni dai gani na a kan sati mai zuwa wannan yajin aikin zai kare. Sai dai ASU su sun bada waɗansu abin nan conditions akan suna so sai an biya su salary ɗinsu na lokacin da ba su aiki ba. Gwamnati kuma ta ce ba za ta bayarwa, to a yadda ake kenan. Amma dai ko yau za su yi meeting da su negotiation committee ɗin, ina riga na ƙara meeting da su.
Yanzu wannan ASU da ke cewa sai an ba su albashi na watanni biyar, me yasa gwamnati in dai har ta musu duk ƙare-ƙaren da ya gamsar da su ba za ta jire wannan nauyin ba domin laluran da dai ta ƙare?
Saboda gaskiya to ita gwamnati tana so ta yi abubuwa cikin doka. Akwai doka da ce don ba aiki ba babu biya. Saboda haka ga idan gwamnati ce za ta kira wannan doka za ta yi amfani da ita. Dama idan suka yaji aka biya su wato wani kirki ne gwamnati ta yi, in tana so za ta yi cewa a tafiya ta bata faɗa, to yanzu kuma abin da gwamnati ta faɗa ke.
To tunda kuna da bayani cewa za su sake zama, akwai wani abu da za ku yi domin kuɗin ƙara sa baki su yi ta magana albashin nan su karɓi sauran abubuwan da
a ai abin da ni nayi kenan. Abin da kuma su wannan wanda suke rubuta negotiation da su suka yi kenan. Kuma na gaya musu akan albashi ba za a biya ba, na kuma gaya musu akan wani abu da suke neman ƙara albashi shi ma dai ba su na riga an ƙara albashin nan gaba ɗaya across the board malamai 23 da 5 cikin 100 kuma za a ƙarawa.
So wannan 23 cikin 100 da kuka ƙara musu, kuna ganin shi kenan makura babu wani abu, kuma sun yarda cewa babu wata mafita sai a tsaya haka domin matsalolin kuɗaɗe da watakila kuka bayyana musu?
Ita sun sauran sun yarda, amma ita ASU ta ce at least a kai shi ya zama 50, wani kuma ta ce babu. Na ji yanzu abu biyu ne kawai ya rage. ASU ta yarda akan 23.5 cikin 100, ta kuma yarda akan wannan dai albashin kan ba zai samu ba. Muzika ya kashi kenan ina ga watakila a samu maslaha.
Ministan ilimi na Najeriya kenan Malam Adamu a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ASU wanda ke wakiltar jami'ar Abuja, wato Dr. Kazim Umar, domin jin matsayin ASU dangane da wannan bayanan da ministan ya yi. Amma ya iya amsa kowace irin tambaya, yana cewa ƙungiyar tasu za ta yi ganawa kafin su yi matsayi. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala da ƙarashin labaran duniya.
Akalla mutane 16 suka mutu, wasu 18 kuma ba a san inda suke ba. Sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya a yammacin ƙasar China, wanda ya haifar da yankewar ƙasa da ta karkatar da akalar wani kogi, lamarin da kuma ya haifar da ambaliya ga unguwanni masu yawan jama'a, a cewar kafofin yaɗa labaran China a yau Alhamis. Ma'aikatan ceto waɗanda tun farko suka bayyana ɓatan mutane 36 sun sami gano 18 daga cikinsu a ranar yau, kamar yadda tashar talabijin ta ƙasar wato CCTV ta ruwaito. Gidan talabijin ɗin na CCTV ya ce iftila'in wanda ya auku a daren jiya Laraba ya shafi mutane fiye da 6,000 a cikin ƙauyuka 6 da ke gundumar Qinghai. Ƙasar ta China tana fama da ruwan sama kama da bakin ƙwarya da kuma ambaliya a wannan bazarar mai cike da tsananin zafi da fari a wasu yankuna. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun bayyana tsawaitar tsananin zafi da fari a zaman mafi muni tun sadda aka soma adana bayanai shekaru 50 da suka gabata. Jami'an China da na Japan sun gudanar da wani taro a arewacin China. a daidai lokacin da ake cikin tankiya kan barazanar soji da Beijing take yi wa Taiwan, bayan da Tokyo ta kalubalanci harbin makamai da China din ta yi zuwa keɓantaccen yankin tattalin arziki na Japan a lokacin atisayen soji na baya-bayan nan. Taron wanda aka gudanar da shi tsakanin babban mai bada shawara kan harkokin waje Yang Jiechi da shugaban ma'aikatar tsaron kasar Japan Akiba Takeo ya biyo ne bayan China ta soke gudanar da wani taro tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Biyo bayan kiran da ma'aikatar harkokin cikin gida da ta Najeriya ta yi wa hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa kan ta fara kamen masu yin harkar fasfo ta bayan fage don samun ƙazamar riba, hukumar EFCC ta ja hankalin ma'aikatar harkokin cikin gida da na harkokin waje da su sake lale tare da tsaftace tsarinsu na yin fasfo don a samu bakin zaren kan al'amarin. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Matsalolin da ake fuskanta kan masu yin sha'anin samar da fasfo ko sabantawa ta bayan fage tare da karɓar makudan kuɗaɗe daga hannun masu bukata musamman na gaggawa da ya sake kunno kai ne. Biyo bayan da ma'aikatar harkokin cikin gida ta yi kira ga hukumar EFCC da ta fara kaman waɗanda ke da hannu cikin al'amarin a cikin makon jiya a la'akari da ƙorafe-ƙorafe da 'yan Najeriya ke yi a game da mawuyacin yanayin da suke shiga wajen neman sabo ko sabanta fasfo a kan lokaci da suke bukata. Wannan al'amari na jinkiri da ake samu a sha'anin samar da fasfo a cewar hukumomin da abin ya shafa baya rasa nasaba da tasirin ɓullar annobar coronavirus a ƙarshen shekarar 2019 da ta tsayar da al'amuran yau da kullum a faɗin duniya cak, inda aka sami ƙarancin takardun buga fasfo. To sai dai wasu bayanai daga wasu da suke da masaniya kan harkar sun ce matsalar ta samo asali ne saboda matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauka na dakatar da wata ƙwangila da aka bayar tun zamanin gwamnatin Obasanjo, inda wani kamfanin ƙasar waje ke buga wa Najeriya takardar fasfo ɗin. Lamarin da ya kai ga samun sabani har kamfanin ya ce sai gwamnati ta bashi kuɗi hannu kafin ya buga mata takardun fasfo, abinda ya sa kenan ake samun ƙarancin takardun fasfo ɗin. 'Yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar dai sun yi ta ƙorafe-ƙorafe akan yanayin da suka shiga sakamakon tsawon lokacin da ake ɗauka wajen buga sabo ko sabanta tsohon fasfo, kamar yadda Trust Idiong, wani ɗan ƙasar da ya yi jiran kusan watanni biyar a yayin neman sabanta fasfo ɗinsa, al'amarin da ya kusa sanya shi rasa damar rubuta jarabawar share fagen zuwa ƙasar waje karatu na IELTS.
Lost my passport and wrote to the passport control officer for a new one. It would take about 4 months of constant struggle. All of this finally to get the passport, barely 48 hours to my IELTS exam.
Sunana Kabir Usman Kabir. Ni kaina lokacin da je neman passport zan yi, na wahala a ce babu, a ce akwai, a ce babu, a ce akwai. To sai da take ta kawo ni kaina musamman sai da naje wani kauye can waje dan amana ne, sannan na samu wannan passport din cikin kwana 4 kwana 5. Na bada kuɗi mai yawa, kalla ya kai wajen 65,000 zuwa 70,000, sannan na samu passport din. Daidai hakika ita gwamnati tana da kusan laifi a ciki, laifin ta daya bata kawo shi yawo da ci mutane ba. So wanda zaka ga an samu an dauka an yi wa mutum an bashi tana da reserve wanda za a je ko da manya ko wani babba a ya danganci ya kake, sannan za a fito da booklet din guda daya a baka ayi maka wannan abu.
A game da wannan kiki kakar da ake yi kan batun passport, shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa yayi tsokaci.
Eh to al'amarin eh gaskiya ne, muna nan muna kai ta wannan gefe din, amma babban matsala shine shi minister din da ministry nashi da su hukumar shiga da fice ya kamata su yi wa insu gyara akan al'amuran sha'ani da yadda danci wannan issue na passport din. Na daya shine shugaban kasa ya bada umarni na cewa wannan passport din a dinga buga shi a Najeriya. Wannan umarnin nan na shugaban kasa wannan ministry ba ta yi ba har yanzu. An je ministry ta je ta bada wata kwangila akan wani mutum wanda ba asalinsa ba ma dan Najeriya bane, ya zo ya dinga kawo wa'annan abubuwa na passport din kuma shi shike rubar da shi. Don ko a ce kwangilan ma ta shekara 1 ta shekara 2, a'a ita kwangila din wai ta dindin jince sai ya bada ko passport ko miliyan 100 ne ko nawa ne. To ai wannan shine babban matsala. Ya kamata a ce an yi gyara da wannan kwangila din da wannan ministrin suka bayar. Na biyu, ɗaya daga cikin matsalar da muke gani shine a yanzu nan da nake miki wannan magana, idan kika je kika ce kina son passport, za a ce ki zo bayan sati 7 kana zuwa baki passport. Kika wannan ai shi ke kawo cewa mutane su zo suna buƙatar, da Allah suna so gobe, suna so wani sati, kuma ta wannan gefe za a gare cewa kamar za a musu alfarma ne da ko sai sun ba da ci hanci da rashawa.
Amma kwannin baya-bayan nan ma sai da majalisar wakilai ta kasar ta kudura aniyar gudanar da bincike kan badakalar passport, karancin takardun bugawa da kuma jinkirin da ake samu wajen bayarwa daga bangaren hukumar shige da fice ta Najeriya. Kazalika shi ma ministan harkokin cikin gida Rauf Arebeshola ya taba jaddada kokarin da ma'aikatarsa ke yi wajen samu bakin zari kan al'amarin, inda ya buƙaci 'yan ƙasa da su kwantar da hankulansu, yana mai cewa akwai isassun takardun yin passport a yanzu kuma an tura su ga office na hukumar don biyan buƙatun 'yan Najeriya. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata, wato normal labor and delivery, da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a Turanci. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan nakuda, wato labor a Turanci.
Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din, nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi magana shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shi ne ciki zai ta daurewa, ya daure ya sake tun babu ciwo, in ya daure har ya fara daukan ciwo ya ta karuwa, daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 5 minutes. Na biyu, wani sa'i labor yana farowa da zubar da ruwa. Idan mace ciki ya kai term, ruwa ya fita, to wani sa'i farawan labor kenan. To amma a takamaimai da za a ce mace ta fara labor shine idan ciki yana daurewa, yana ciwo, yana sakewa, sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace, nan ake cewa mace ta fara lebo.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa, me ya kamata ta yi?
A wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa. Idan yana zuwa ne once in 5 hours, ba damuwa. Amma ya fara zuwa once every 30 minutes, sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes, ya koma 10 minutes, to ta fara neman anyan zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan labor din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan, sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin labor ba. Saboda nan lokacin ne za ka shirya, muna ce da shi birth preparedness, za ta shirya kayan labor da abubuwa da ya kamata ta zo lebowar da shi, na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa, da kuma yanda za ta zo lebo din. Zamin lebo in ya fara, ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba, zai iya fara a tsakar dare. To ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba, ta yi shiri yanda idan ya kamata a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti. In suna da mota, ita mai lebon ba za ta iya tuki ba, sai ta nemi driver. In mai gidan baya nan, a samu wanda za ta iya kira da waya. In ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti. To an fara shirin lebo kenan. To idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyaccen siri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa.
Akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma?
To akwai saboda nakuda ba za a ce an aihu ba sai an yi nakuda an aifar da yaro an aifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita. To idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fetal distress to sai an yi tiyata mana gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin. To an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara. Shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata. Shi yasa kuma idan an zo awo ana ce in gawa mata su yi tanadin jini a jiya saboda idan aihuwan tiyata na yazo da gaggawa ana buƙatar jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba faban gura ranar tafiya. Idan ya kama ana neman jini to sai kaga a jiyan da aka yi yazo daidai amma yawanci ma 90 zuwa wanda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta. Na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da yafi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in zaka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu. To daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata. Idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section. Akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyata su ma suna nan da yawansu. Akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together una ce da fito maternal indication su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya ba amma abunda zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta sai a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan. In waje ne ba za a iya yin tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi. To ana gani alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a taimake yaro a taimake uwar.
Likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan. Aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abunda ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana nan an bada allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwansu zai iya faro ga kowane mace wajen yin allura ko kuma bada maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne. Aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba yayi kima shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal. To wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fit da shi. To yaron yana bukatar taimako a hannun daktocin jarire idan an fit da shi to resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya. To shi ma yana nan daban, amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba. In rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje, sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifa.
A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS?
Bisa kimiyya ba sa sau nawa za a yi tiyatan haihuwa ba, saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na haihuwa su 12 a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa, idan mace ta yi tiyata so ɗaya, biyu, uku, Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ne yaro, yara uku kenan, to mukan dan shawarce su daina ɗaukan ciki, saboda sautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne. Ɗaya daga cikin sautsayin shi ne ciki, ana ɗauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa. Idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar. To by the time ciki ya yi rupture, muna ce da shi rupture uterus, ba zance rain yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba, a ran uwa ne. To ya danganta daga ina rupture ya faru, kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rain ya tafi. Amma in ma an kai asibiti sai kaga lokacin za ta mutu kokoi rai kokoi ne ga uwar. To likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su ceto rayin uwar. Amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifa ma lokacin, sai kaga ana ta bada jini in babban asibiti da ake da jini a ce a yayi tiyata an bada jini wata leda 13. To ana samun nasara, ana samun su. Amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai yayi abun shi, ba za a samu uwar da rai ba. To kaga an rasa yaro, an rasa uwar, yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu. To saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu, muna ba da shawara da karfi cewa a daina haihuwa.
Masu sauraronmu kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Za mu fara da wasiƙa daga Aminu Adam Malam Maduri da Umar baban yaya Saban Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika rundunar sojojin ƙasar mu Najeriya sun cancanci yabo da jinjinawa kan yadda suke aiki tukuru wajen ganin sun kakkaɓe 'yan ta'adda. Don haka ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i domin ci gaba da samun nasara. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu wa ƙasar mu zaman lafiya. Sai saƙon Baffa Haruna Bajoga da Nasiru Abubakar Sabo Gusau. Suka ce muna baiwa 'yan uwanmu matasa Najeriya shawara da duk wani ɗan siyasa da ya zo mana da batun bangar siyasa mu ce mishi ya jagoranci ɗan shi cikin tawagar, domin kuwa mu ma muna da iyaye kuma muna ƙaunarsu. Kukan kurciya jawabi ne. To da wannan kuma muka zo ga zangon ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hanifa, a takaice, mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya ƙaru zuwa aƙalla 21. Khalid Zadran, wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin ƙasar ta Afghanistan, ya shaidawa muryar Amurka cewa aƙalla masu ibada 33 ne suka sami raunuka. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun shirya wani taro a yau Alhamis tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Lviv da ke yammacin Turkiyya, inda ake sa
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, za a ji mu da ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Patrick Deya, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.